Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki, muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Prime Minister Japan Shinzo Abe ya bada umarnin a tura ƙarin sojoji da jami'an aikin agaji zuwa kudancin ƙasar, inda aka samu girgizar ƙasa mai ƙarfi har sau biyu cikin kwanaki biyu. Wata kafar yaɗa labarin ƙasar mai suna NHK ta bada rahoton cewa aƙalla mutane 15 ne suka mutu a sakamakon girgizar ƙasa na biyu da safiyar yau Asabar agogon can kusa da birnin Kumamoto, yayin da girgizar ƙasa na farko ya kashe mutane 9 a ranar Alhamis. Tuni dama aka tura sojoji 1,600 zuwa yankin, haɗe da 'yan sanda 2,000 da 'yan kwana-kwana 1,300 domin taimakawa yankin farfadowa daga ɓannar da girgizar ƙasa ta yi wa yankin. Fiye da mutane miliyan da aka raba da muhallinsu a arewa maso gabashin Najeriya sannan a hankali sun fara komawa gidajensu. Sun kuma da kufa suna aikin gyara garuruwansu da rikicin Boko Haram ya lalata cikin shekaru 7. Wannan yunkuri zai ɗauki lokaci mai tsawo, to amma tuni wasu wuraren suka fara ganin canji, a cewa tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo. Azabar da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka wanzar a yankin ya kashe dubban mutane da raba miliyoyin jama'a da matsuguninsu, ciki har da sace aƙalla mata da 'yan mata 7,000 cikin shekaru 7. To amma cikin watannin da suka shige, jami'an tsaro sun yi rawar gani wajen fatattakar 'yan Boko Haram daga tungayensu. Shugaba Obasanjo ya wannan furucin ne a hira da wani shirin talabijin na muryar Amurka ya yi da shi. Ya ce ziyarar da ya kai Maiduguri a kwanan nan ya ga alamun wanzuwar samun sauƙi sosai a yankin, bisa la'akari da ƙoƙarin da jami'an tsaro suke yi na yaƙi da 'yan Boko Haram da kuma sake wuraren da su 'yan Boko Haram ɗin suka lalata. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce rikicin 'yan gudun hijira da duniya ke fama da ita a yanzu, a yayin da aka raba fiye da mutane miliyan 7 daga muhallinsu, al'amari ne da baya misaltuwa, matsalar ta wuce min sharri. Mr. Ban ya yi wannan furucin ne a hedkwatar Bankin Duniya a nan Washington DC wajen tattaunawa da aka yi Juma'a akan matsalar 'yan gudun hijira. Sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci haɗin kai irin ta 'yan'uwantaka a siyasance tsakanin ƙasashe a yayin da duniya take fuskantar matsalar 'yan gudun hijira da raba mutane da muhallinsu mafi girma da duniya ta taɓa gani a wannan zamani. Shugaban Bankin Duniya Jim Yong Kim ya faɗa cewa bankin yana aiki akan wani shirin baiwa ƙungiyoyin da za su ɗauki 'yan gudun hijira aiki bashi da ba za a azawa ruwan kuɗi ba. To amma kuma duk da haka ya ce za a yi a magance matsalar 'yan gudun hijira masu yawan gaske waɗanda ba su da matsuguni ballantana ayyukan yi a ƙasashe irin su ƙasar Jordan da wannan matsala ta zamewa jidali. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a ƙasar Yamal, Ismail Old Sheikh Ahmed, ya yi kira ga ɓangarorin ƙasar kafin shawarwarin samun zaman lafiya da za a yi da su yi wa Allah su magance saɓaninsu, su yi shawarwari a kan hanyoyin magance rikicin shekara guda a ƙasar a siyasance. Wakilin ya faɗa wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa hanya ɗaya za a bi a samu zaman lafiya, a yayin da kuma idan aka kauce, to matsalar tsaro da na jin ƙai da su munanci a kasar. Ya ce samun nasarar shawarwarin da aka shirya fara yi a ranar Litinin a kasar Kuwait zai buƙaci yi da wajewa mai wuya daga dukkan ɓangarorin da kuma kudurta aniyar ganin an cimma yarjejeniyar samun zaman lafiya. A saboda haka ya yi kira ga wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da shugabannin yankin da kuma masu ruwa da tsaki na ƙasa da ƙasa da su goyi bayan wannan shirin. Ismail Old Sheikh Ahmed ya yi wata da watanni yana safa da Marwa tsakanin ƙasashen gabas ta tsakiya. Yana ƙoƙarin shawo kan ƙasashe masu tasiri su taimaka wajen ganin gwamnatin shugaba Abdurrabo Mansur da 'yan tawayen Huti sun koma teburin shawarwarin samun zaman lafiya a ƙasar ta Yamal. Watanni uku bayan an ƙaddamar da amfani da yarjejeniyar shirin nukiliya Iran, har yanzu bankuna da wasu kamfanoni suna ɗarin yin harkoki a ƙasar a saboda nuna damuwa a kan cacar bakin da ake yi a kan takunkumin da Amurka ta azawa a ƙasar, musamman cacar bakin da wasu wakilan Majalisar Dokokin Amurka suke cewa ya kamata a ɗauki wani mataki a kan shirin makami mai linzami na ƙasar Iran. Yarjejeniyar da aka ƙulla a shekara ta 2015 ta tanadi sakin akalar ƙadarorin Iran na dala biliyan 100 a bankunan ƙasashen waje a sassauta takunkumin da aka aza mata a kan yin harkokin kasuwanci a ƙasar. Wasu kamfanoni suna gunagunin cewa har yanzu ba su fara cin moriyar zuba jarin dala biliyan 415 a harkokin tattalin arzikin ƙasar Iran ba.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Toma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau, muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu da za su yi mana magana a kan harkar kiwon lafiya daban-daban. Rahotonmu na farko zai yi magana ne a kan yadda gwamnatin jihar Kano ta baiwa rigakafin yau da kullum muhimmanci, musamman a mafi akasarin asibitocin da ke fadin jihar. Shi ma rahotonmu na biyu zai yi magana ne a kan yadda wata ƙungiya mai zaman kanta a jihar Bauchi ta wayar da kan masu ruwa da tsaki a kan harkar kiwon lafiya game da irin bayanai da kuɗaɗen da hukumomi ke kashewa a kan rigakafin cututtuka daban-daban a fadin jihar Bauchi. Rahotonmu na uku kuwa zai yi magana ne a kan yadda likitoci a jihar Maradin Jamhuriyar Nijar ke faɗakar da mata masu juna biyu haɗarin da sukan iya fuskanta game da cutar tsinkau-tsinkau, wato cutar bolin gishiri. Rahotonmu na huɗu kuwa zai yi magana ne a kan yadda cutar tarin TB take da kuma yadda take kama yara ƙanana. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla, gaida Muhammad Nasir.
Abun bugun gaban Kano ko da Kanawa, marmara kashin ƙasa a tambayuwa, bongo ne majingina agumbawa mato karata masu san tasawa jeji kafice gaban shingewa hadari sa gaban ka ba a ahanawa madu uban sarakuna na arewa sha kallo da armashin dubawa mai kallon ka ba shi nuna gazawa dan bayan rafa hari ga kanawa
domin samar da ingantaccen garkuwa ga yara kanana game da kamuwa da cututtuka daban-daban gwamnatin jihar Kano ta ce tana gudanar da rigakafin yau da kullum a asibitocin ta sama da guda 1000 a fadin jihar wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu na dauke da karshen rahoto
babban jami'in kula da rigakafin na jihar Dr. Sharibi Hayya Musa ne ya bayyana haka a yayin da nake zantawa da shi a ofishinsa Dr. Sharif Yahaya Musa ya bayyana cewa gwamnatin jihar ta dau wannan mataki ne don shawo kan cututtukan da ke cutar da kananan yara yan kasa da shekara 5.
Yau dai a Kano ko Najeriya ma gaba ɗaya muna zancen wata 19 ko 20 ma ba tare da mun ga billar cutar shan inna ba. To mun san kuma babban garkuwa ko kuma babban mataki na cimma wannan nasara shine a tabbatar da cewa allurar rigakafi ta yau da kullun tana tafiya kamar yadda ya kamata allurar nan ta yau da kullun ana yin su ne a dukkan asibitocin mu fiye da 1000 da suke a Kano duk kankanta asibiti a Kano ana yin wannan allurar ta rigakafi ta yau da kullun kuma babban muhimmin abubuwan da muke ko kuma zamu iya gani a gabatar da wannan allura ta yau da kullun shine samar da allurar samar da gurin da za a aje allurar da kuma samar da ma'aikata allurar nan ba ma'aikata ne suke zuwa su dauke ta ba mu muke kaiwa duk lungu da sako na Kano mu kai wannan allura kuma muna tabbatarwa da cewa allurar nan ta isa lungu da sako kuma ana samar da ita Muhimmin abu shine iyayen yara su tabbatar da cewa suna kai yaran su duk lokacin da ya kamata su kai yaran nan nasu zuwan nan zuwa 5 ne idan yaro ko mai likon yaro ko iyayen yaro suka san wannan lokacin to an gama gaya musu abin da ya kamata su sani mun san dai cewa sun san amfanin wannan allurai babbar kariya ce ta hana yara kamuwa da cututtukan nan masu hadari masu saurin kisa masu illa masu kawo wa yara na kasa zuwan nan guda 5 kamar yadda zan faɗa yanzu a takaice shine lokacin da aka haihuwa lokacin da yaro ya kai sati 6 lokacin da yaro ya kai sati 10 lokacin da yaro ya kai sati 14 da kuma yaro lokacin da ya kai wata 9 wannan shine zuwa 5 da kuma allurorin da za a gabatar da su duk lokacin da yaro ya aka kai yaro asibiti
wani irin matakai kuke dauka na ganin jami'an ku basu salwantar da wannan magunguna a waje ba lalle matan da suka zo kawo yara asibiti suke karuwa da wannan allurai
to gaskiya da aikin da za a idan ba dubawa to za a ta samu matsaloli muna tabbatar da cewa duk kananan hukumomin mu akwai masu duba aikin nan suna nan a kanar kuma aikin su kenan duba wannan aikin allurar rigakafi na yau da kullun aikin allurar cutar shan inna da muke duk suna nan a kanar kuma so dubawar da muke muna tabbatar da cewa ba a bata wannan allura ba kuma an yi wa yaran da suka kamata duk ma'aikatan mu suna duba al'amura suna gudana kamar yadda ya kamata so ba ma'aikata ne wanda kullun za su tashi daga Kano su tafi Kano su dama suna kananan hukumomin aikin su kenan su duba wannan aikin yana gudana kamar yadda ya kamata
to wani irin kalubale wannan aiki na rigakafin yau da kullun kuke fuskanta
babban kalubalen na daya dai shine samu a ce ana kai yaran nan kamar yadda ya kamata a nemi su allurorin wato inda zaka tabbatar mana da shi zaka tabbatar cewa gwamnati tana so ai aikin nan ba kawai ma asibitocin wai su zauna su yi wa yaran a'a ana shi ma ana fafuta dan akwai kauyukan da zaka ga cewa ba za su iya zuwa asibitin ba ko yayi musu nisa wato akwai asibitin na tafi da gidanka da muke yi musamman saboda mu je mu samu wannan yaran mai musu wannan allurorin so babban matsalar da muke fuskanta shine kai yaran gurin da za a yi musu wannan allura na biyu kuma wani lokacin mukan samu su kansu ma'aikatan idan sun ji ba a zage dantsi ko a ce a nemi yaran a ƙauyen da aka je a yi musu wannan allurori amma dai babban matsalar gaskiya kamar yadda nace kai yaran nan gurin da ya kamata a ce an kai su ana yi musu
Dr. Sharif Yahaya Musa ya ce inganta wannan shiri na rigakafin yau da kullun ya haifar da raguwar matsalolin cututtukan da ke addabar yara kanana a fadin jihar Muhammad Salis Rabiu, murya Amurka daga Kano, Nigeria.
A jihar Bauchi ma wata kungiya ce mai zaman kanta ta gudanar da taron kwana daya domin wayar da kan dukkanin masu ruwa da tsaki a harkar kiwon lafiya a fadin jihar har da yan jaridu game da hobbasar da hukumomi ke yi a jihar wajen inganta harkar rigakafin cututtuka ga ƙananan yara a fadin jihar ta Bauchi, in ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo.
Kungiyar Community Health and Research Initiative, wato CHR, ta gudanar da taron bita na wuni guda kan yadda kungiyoyi da yan jaridu za su fahimci aikin da gwamnati take yi na wajen fitar da kuɗi da bayanai dangane da allurar rigakafi. Faruk Umar Garba shi ya gabatar da kasida a wajen bitar. Na zanta da shi kamar haka.
Mun gabatar da kamar bayyana da wani abu da muke kira scorecard wanda ake samar da shi domin bibiya akan harkokin da suka shafi lafiya. Wannan scorecard yana bada kamar haske ne ga 'yan kungiyoyi da 'yan jaridu domin su san me za su fuskanci gwamnati da shi akan harkokin lafiya. Amma wannan an gudanar da shi ne akan harkar rigakafi. Za mu iya cewa wannan gwamnati da ta shigo ta taka muhimmiyar rawa gurin harkokin allurorin rigakafi, saboda ganin watan da ya wuce na March gwamnati ta bayar da allocation na kuɗi na miliyan 80 a cikin akwai abin da ake cewa basket fund. To kuɗin ana haɗin gwiwa ne da aka yi sanin tsakanin gwamnatin jihar Bauchi da kuma ainihin Bill Gates Foundation da kuma Dangote Foundation. Kowanne akwai abin da yake samarwa domin gudanar da aikin wannan rigakafi. To a wannan karon gwamnatin jihar Bauchi ta fitar da miliyan 80 domin ci gaba da gudanar da wannan aikin kamar yadda aka sa hannu da ake kira MOU a baya. To ta ba da wannan ta taka gagarumar rawa. Yanzu abin da ya rage mana shine mu ga yadda za a fitar da kuɗin nan da yadda kuma za a alkinta su gurin aiwatar da aikin da ya kamata. To mu ba za mu ce wannan gwamnati akwai korafi ba daga bangarenmu, saboda ganin rawar da ta taka daga farkon shigowarta. Mun ga yadda ta fito da wasu abu da yake cewa da gwamnatin kudurori da shi gwamnan ya fito da su da ake kira lafiya garkuwa, wato 5-point agenda, wanda a kansu ne zai gwamnatin ta za ta tafiyar da aikin harkokin lafiya. Kuma akwai kudura-kudura da yawa a ciki wanda suka haɗa wannan su lafiya garkuwa ɗin. Ganin haka da kuma fitar da shine gwamna na farko da yayi signing cewa adadin kuɗin da aka fitar a budget kaso 15 daga cikin waɗannan adadin zai tafi ne a ɓangaren lafiya. Wannan abu an yi shi tun a lokacin 2001 a Abuja declaration, aka ce cewa kowace gwamnati ta fitar da kaso 15 cikin 100 na kuɗin da za ta kashe na budget ya zama a harkar lafiya. To ba gwamnatin da ta yi wannan sai gwamnatin jihar Bauchi. To dole ne mu yaba mata bisa muhimmiyar rawa da ta taka. Sannan kuma gashi na gaya maka bayan wancan da suka yi, sannan su suka fitar da wannan miliyan 80 a cikin kuɗin da ake kira basket fund, suka sa shi a cikin wannan kuɗin gudanar da harkar rigakafi. So za mu sa ido, za mu yi ta kuma taimakawa su kungiyoyi da suke a jihar da kuma 'yan jaridu a rinka bibiyar yadda za a fitar da kuɗin da kuma harkokin da za a gudanar.
Faruk Umar Garba daga Community Health and Research Initiative kenan. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Nigeria.
A gaida Amina Abdullahi Girbo, cutar jijjiga ko kuma borin gishiri na ɗaya daga cikin cututtukan da ke addaban mata masu juna biyu lokacin haihuwa. Ƙwararru a harkar kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar sun tashi haikan domin faɗakar da mata masu juna biyu yadda cutar take da kuma yadda za a iya kaucewa kamuwa da ita. Wakilinmu daga maraɗin jamhuriyar Nijar, Shu'aibu Mani, na ɗauke da ƙarshen rahoton.
Dr. Mana Amadu, ƙwararren likita a ƙaura Hassau da fashin baki ita wannan cuta.
Wata uku na ƙarshe, mafi yawa nan ne ake samun borin gishiri. Abin da ke kawo borin gishiri ba wani abu ne ba, ciwon tension ne ko ciwon hawan jini da mata suke samu idan sun samu juna biyu. 10-15 cikin 100 suna samun hawan jini. Ana samun 1-5 cikin 100 waɗanda ke samun wannan borin gishiri. Za a ganta cewa ta haihu cikin hayyacinta, yanayi ya sake mata, sai a gani idanunta sun kalli sama, ko aga huskarta tana rarrabniya tana rawa, ko aga wuyan nata shi ma yana rawa. Daga nan kuma sai ta jehuwar da kan nata baya, ta mimmike da hannuwa da ƙafafu duka su mimmike gaba daya, ba zancen shida ta mimmike ba ta shida. Daga nan sai shida ta dawo mata, lokacin za a ganin tana zabure-zabure. Daga nan wannan zabure-zaburen ya ƙare, shikenan mahiwa sai aga ta shiga cikin suma, sai kuma abin da za a biwa baya.
Kenan dai dokta, galibin mutane ba su ankara ba borin gishiri cuta ce mai matuƙar illa da ke iya kawo wataƙila ma uwar ɗanta su mutu baki ɗaya.
Ana iya samu lokacin da ta mimike sheda ta huta fat, shi kenan kuma wannan an rasa ta. Ana iya a samu lokacin da take wannan shibir-shibiran, makoshin nata shi ma sai ya shaƙe, kenan ba yiwuwa ne ta samu lumfasi. Ana iya a samu cikin ƙwaƙwalwarta hanyoyin jini su ɓarke, sai ta samu abin da ake cema bugun tension ko bugun hawan jini, shi ne ke sa wani bi lokacin sai a ga hannu da ƙafa sun mutu gaba ɗaya. Ana iya a samu can cikin cikin nata, cikin mahaifa, a samu jini yana tsayakewa a cikin mahaifa. To mahiwa idan jini ya taru, shi ɗan gaskiya rasa shi ake. To bayan wannan, shi borin gishiri kaga yana sa a rasa ɗa baki ɗaya. Bayan wannan, ita uwa wadda ta yi borin gishiri, ƙwadodinta suna iya su lalace kwata-kwata.
To yanzu ina mata kan rigakafi suka kwana domin mace mai ciki ta yi ta daga ƙangin borin gishiri. Dr. Mana Amadu ya dawo da ƙarin haske.
Mace mai juna biyu a kula da ita, an san alamomi na borin gishiri kafin ma mace ta kai ga jajibirin borin gishiri. An san mace mai juna biyu lambobinta na hawan jini an san su, ba kamar wadda ba ta da ciki ba. Kenan shi wanda ke kula da mace mai juna biyu ya san da wannan, ita ma mai juna biyu ta san da wannan, tension kin nawa ne ya kamata a ce ta samu. Bayan shi suna samun abin da ake cema wani sinadari a cikin protein, ana samun shi a cikin fitsarinta da yawa. Nan da an gan shi an san da cewa ba lafiya. Mata suna samun kumburi na jiki wannan wata uku na ƙarshe. To wannan kumburi in aka ga yayi yawa, to ba shakka watakila shimfiɗa ce ta borin gishiri. Kenan in ta wuce nan, kenan ba lafiya.
Mutane kan ce ya danganta da abin da mutum ya ciki ke ci.
Mu daga yadda muka sani a likitance, borin gishiri bai danganci abincin da mace take ci ba, a'a yanayi ne na wanda ciki ne yake kawo shi. Ana son ne mace mai juna biyu ta dinga cin abinci yanda ya kamata, yanda likitoci suka yi mata bayani, saboda ita abincin ita tana bukata, jikinta yana bukata, dan da ke cikin cikin nata shi ma yana bukata.
Kawai gishiri da suke ci,
gishiri ba shi ne yake kawo borin gishiri ba. Idan mutum baya da ciwon tension, in ma ya ci gishiri salum alum, ba abin da zai same shi.
Shu'aibu Mani, murya Amurka daga Maradi, jamhuriyar Nijar.
A gaida Shu'aibu Mani, cutar tarin TB cuta ce da ke kama yara ƙanana ba tare da an ankara ko kuma an lura da cewa ta kama yaran ba. Halimatu Abdullahi, wakiliyarmu na dutsen jihar Jigawa, na ɗauke da cikakken rahoto.
Wani bincike da ƙwararru suka gudanar game da tarin fuka ko kuma TB a shekarar 2014 na nuni da cewar kowace shekara yara miliyan guda na kamuwa da tarin TB. Kana kuma binciken na nuni da cewar yara da dama na mutuwa sakamakon kashi guda cikin uku na cutar kadai ake iya ganowa a jikinsu. Da ko a shekarar 2012, Hukumar Lafiya ta Duniya ta tabbatar da mutuwar mutane miliyan 1,300 a sanadiyar tarin na TB. Dr. Salisu B. Ma'azu ya bayyana mana yanayin tarin da kuma yanda ake kamuwa da shi.
Kamar da yake magana, tarin TB ciwo ne wanda yake bayyana da kansa ta hanyar tari. In an yi tari kuma ana fidda majina, majinan kuma yawanci za a ga akwai jini a cikin ta. Da yake na abu na biyu, za a ga mutum yana ramewa. Shi tarin TB ciwo ne da ake ɗauka musamman ga gurin wanda dama suna da shi. Wani akwai kwayar cuta da ake ce bacteria wanda ba a ganin ta da ido, sai an sa a madubi mai girma ma abubuwa shine ake iya ganin ta. Yawanci tana cikin abun yawu da majinar da shi wanda yake da ita yake. So in yayi tari yana fesa shi cikin iska, suna yawo a cikin iska, wani kuma sai shaka. So in ya shaka idan jikin shi ba shi da kwari, garko jikin sa ba shi da ƙarfi sosai, shikenan sai shi ma sai kama da irin wannan ciwon. To amma ita alhamdulillah akwai magani wanda in dai an duba an tabbatar ita ce aka kuma ba da wannan maganin, ana shin tsawon wata 6 zuwa 7 insha Allah shi ana warkewa ba matsala.
To menene alakar shi wannan tari da wannan HIV?
Eh gaskiya ne, yawanci za ka ga duwanke da ciwon HIV AIDS idan an yi bincike an kare za a kana da ciwon tari. Abin da yake faruwa kamar dan juma da dan jimai ne. Dukan su wayannan cututtukan suna assasuwa ne a jikin dan adam a yayin da karfin garkuwar jikin shi ya ragu ko ya kare. Dan aka fara samun HIV AIDS ya kare garkuwar jikin dan adam, to kamar ya share hanya ne za ta ji dadin zuwa. Dama ita TB ba ta kama dan adam har sai an samu nakasu a garkuwar jikin sa. Zai kasancewa HIV AIDS ya sa shi ko kuma akwai sauran cututtuka, misali kamar ciwon siga. Shi ma ciwon siga yana nakasa garkuwar jikin dan adam, saboda haka yawancin masu ciwon siga ko anan su ma sai musu gwajin TB, saboda yana ba da dama TB ta shiga. Masu ciwon kansa su ma haka, suna garkuwar jiki tana samun nakasa, shi ma za ka ga TB tana shiga. Ko rashin cin abinci da muke cewa na tamowa din nan, in dai ba abinci zuwa jikin dan adam to ba zai iya gina garkuwar jikin sa ba, saboda haka TB za ta shiga.
Wani hanyoyi za a bi ta wurin rage kamuwa da shi tarin TB din?
Kamar yadda zan yana a bari, wannan abubuwan na baya su ne wanda suke ba da damar a samu ciwon TB. Amma abin da ake dan kokarin yi dai shine kamar a gida a kyautata tsafta, gurin kwanciya da yanayin abinci. A yawanci zai ga an ce in lokacin sanyi ko a lokacin zafi ya zo, ana son a dauka kwanciya ko a guri mai wadatacciyar iska inda ba za a matsu ba. Saboda shi ciwon TB yawanci akan same shi ne ta hanyar iska. In gurin a kulle yake ba iska ta ba ta shiga, to dole wannan iska za ka shaka. To idan aka sami kuma aka san jikinka ba shi da ƙarfi sosai, shikenan TB sai ta assasa. Ga waɗanda kuma suke kamar da ciwon suga ko suna da HIV AIDS ko suna da wani sauran ciwon da yake kare garkuwar jiki, so mukan ba da shawara a riƙa yawan tantancewa, ana kuma ba su shawarwari.
Allah dai ya kare mu da lafiya. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi da wannan rahoto, Ibrahim Alfa Ahmad gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada amanta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya.
A gai da Malam Iro da Tawagashi, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Prime Minister Japan Shinzo Abe ya ba da umarnin a tura ƙarin sojoji da jami'an aikin agaji zuwa kudancin ƙasar, inda aka samu girgizar ƙasa mai ƙarfi har sau 2 cikin kwanaki 2. Fiye da mutane miliyan da aka raba da muhallinsu a arewa maso gabashin Najeriya, sannan a hankali sun fara komawa gidajensu, sun kuma dukufa suna aikin gyara garuruwansu da rikicin Boko Haram ya lalata cikin shekaru 7. Wannan yunkuri zai ɗauki lokaci mai tsawo, to amma tuni wasu wuraren sun fara ganin canji, a cewar tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce rikicin 'yan gudun hijira da duniya ke fama da shi a yanzu, a yayin da aka raba fiye da mutane miliyan 7 daga muhallinsu, al'amari ne da baya misaltuwa, matsalar ta wuce min sharri. Mr. Ban ya yi wannan furucin ne a hedkwatar Bankin Duniya a nan birnin Washington DC, wajen tattaunawa da aka yi jiya Juma'a akan matsalar 'yan gudun hijira.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.